Dawo da goyi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wazararo shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duk a Nijar. A can kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada na rijizan mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma Usman Ahmad.
Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau 18 ga watan Yuli shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan kanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya.
Sunana Dukko Umar Rada shine ne shugaban hukumar kanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. Wato ita hukumar bayan an kafa ta ta fara aikin ta kuma tana da ofisoshi guda 36 a jihohinmu na Najeriya. Cikin ayyukan da muke ya shafi masu kanana da matsakaitan masana'antu, matasa, maza da mata, matsakaitan sana'o'i, masu matsakaitan shekaru da kuma tsofaffi, bima duk dai wanda yake cikin wannan bangaren na tattalin arziki, to yana cikin mutanen da muke kula da su a wannan.
To bayan jin cikakkiyar wannan tattaunawar da aka ji zo mun tabbata wadda Hafsat Maina Muhammad abokin aikin mu ta yi da Dr. Dukko Rada shugaban hukumar Smeden ko kuma hukumar da ke kula da matsakaita da kuma kananan sana'o'i a Najeriya lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashin Hausa, muna tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, sannan kuma za ku tofa albarkacin bakin ku ta waya a lambar mu ta alamar tara 1-202-205-6555.
To madalla bari mu fara da jin ansan tambayar game da yadda kuke kallon bunƙasa kananan matsakaitan sana'o'i akai a Najeriya.
Kin san shi ya kawo mana ziyara, to saboda haka kafin a ji hira bari mu ji me mutane suka sani game da wannan hukuma.
Haka ne.
To sakon farko ya fito ne daga Lurwanu ya Kubuji Kamshi. Yace assalamu VOA, ni yanzu ma na fara jin sunan kungiyar Ballema na san irin ayyukan da take yi. Ina fatan Dr. Dukko Rada zai yi min cikakken bayani dangane da kungiyar da irin manufofin su.
To sai sako na biyu inda ya fito daga Kakangi Sani Bello inda yake cewa hakika yau da gobe akwai matsalolin da ake fuskanta domin waɗanda aka ba jagorancin wannan abun ba su daukan alhakin yanda ya kamata.
To sai kuma awwal GSM yace salamu yau da gobe, sai Allah inji Bahaushe, ni ban santa ba kuma ban taba jin wannan hukuma ba daga Jos ya rubuta wannan sako yace.
To sai Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda yake cewa yau da gobe babban matsalar da ita ce rijiya idan ta bayar sai guga ta hana, domin gwamnatin tarayya takan yi iyakan kokarinta wajen tallafawa marasa karfi.
To haka yake. To sai kuma Aishatu Barista Chole Maskandare tace daga Matina a jihar Yobe ta rubuto, tace ina yi wa tawagar yau da gobe fatan alheri kamar su ga kwata-kwata da kuma Anta Daula da ma Anta Hafsa da dai makamantan su, ku tashi lafiya, ina tare da ku a kowane lokaci.
To mun gode. Sai Abdulhamid Bashiru Soba inda yake cewa yau da gobe matsalar shugaban kasar mu shugabannin kasar mu Najeriya ce, domin su ne ba su son ganin dan talaka ko mai karamin karfi ya ji dadin rayuwarsa.
Aliyu Usman Taka Lafiya yace yau da gobe ai wannan matsalolin da ake cin karo da su ba su wuce rashin tsoron Allah da wasu daga cikin jami'an da aka dora nauyin tafiyar da wannan cibiyoyin suke ba.
Sai Yusuf Babangaji, Allah sana faɗi wannan sunan daidai ko, sai shine yake cewa so da dama idan gwamnati ta yi yunkurin don taimakawa wasu masu kananan sana'o'i to rijiya ce take bayarwa amma guga ta hana dan haka dole a san yadda za a yi tallafi da zai dinga zuwa hannun waɗanda ya kamata
Mansur Babaura na faɗa yace tare da Kidora Digaga dan fulanin warsa suka rubuta wannan sako cewa salam yau da gobe muna yi muku fatan alheri zamu kasance da ku don jin shirin da fatan za ku tashi lafiya tawagar #YDG
to mun gode Sai Prince Husaini Mika dan masanin Rijau inda shi kuma cewa ni dai ina tare da ku ta radio domin karin bayani daga shugaban wannan tafiyar
Safiyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe to namu miya tamu ko menene tamu ne to Hausa dai yayi yace amma zamu ci gaba da tuwonmu gaya
amma muna cin tuwonmu gaya
to fa to shugaban Sumedan anan Zangon Daura Sumedan ta sanya mutane sun rike fama-famai
sun cika fama-famai
to shi ne irin wanda zaka nemi abu sai ka ciccika
ka cika fama
to amma kuma babu wanda ya amfana da ita sai dai mu ji labarin wasu a wasu wurare suna cin more shirin Sumedan wato abinda na gane da sakon shi ne wai rijiya da wannan tuwon
an kira su sun cika fama amma basu ƙara jin bayani ba
Hausa dai amma ko cewa yi tuwon mu mansu wato a garin su ake amma kuma an tsallake
to haka ne fa to sai sakon Zainab Musa mai addu'a inda take cewa to fa aini ban ma taba sanin akwai wannan tsarin ba bai zo inda muke ba idan kuma yazo ina son karin bayani a wurin Dr. Dukko
sai Sadi Saidu Daura yace yau da gobe tabbas muna da masaniya akan wannan hukuma ta Sumedan wadda take inganta kananan sana'o'i dan ni shaida ne akan haka ganin yadda aka horar da dimbin mata sana'o'i da tallafa wa marayu muna fatan Allah ya sa wannan shiri ya kai ga kowa a Najeriya
to amin amin sai sakon Jamilu Musa Sabon Lai inda yake cewa yau da gobe siyasa rigan yanci duk wani tallafi ko kuma wani shiri na inganta rayuwar ƴan ƙasa idan kai ba ɗan siyasa bane ko kuma ɗan jam'iyya mai mulki baka sanin me gwamnati ke ci baka sanin me gwamnati ke yi
to sai kuma daga ƙarshe Sha'ibu Lawal yace to wannan shiri dai sai dai a ce Allah ya taimaka ya bada nasara dan ni ban san manufar su ba kuma ban san inda suke shirye-shiryen su ba ku tashi lafiya to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni bari mu tsaya nan saboda lokaci ya dauka
ƙarancin lokaci to
to yanzu dai kin ji sakonnin da suka yi dama kuma kin san mun ce zamu ba su dama ta waya su gaya mana abinda suke kallon wannan al'amari koda mutum biyu uku muka dauka ta waya sai mu ji zaki ya maimaita musu lamba
to ga lambar da za ku same mu ita ce alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 kada a manta a sa alamar tarawa daga farko
haka yake sannan an kira a takaita sannan kuma a tsaya darasin da ake magana assalamu alaikum
haka ne
daga ina ne
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to daga ina ne
yawa mai magana ya wanda sani ta kai daya daga cikin dangun yida alkairi muka zo reshen jihar Kano dake karamar hukumar ta kai
to barka da warhaka
yawa ina tare da ku jami'an yau da gobe yau dai Allah ya sa na rike ku na neme ku a kusan tsawon lokuta yafi karfin sau 1,000,000
to zaka ji cikakken bayani
sai wajen wayarwa da jama'a kai su fahimci cewa ma wannan shirin ga yanda ake yin sa kawai shi ne kiran da nake yi gare ku
to mun gode
sosai ya wala sani daga Kano to to ga
wani kira nan assalamu alaikum
eh bai shigo ba tukuna to ya kace to kin ji magana da yake shine in an ce ya nemo mutum daya daga garin su to ba zai iya nemowa ba
wanda ni ma abinda fa na fahimta kaman mutane ne da yawa ba su san kan wannan shirin ba
ga wannan alai
assalamu alaikum
alaikum salam
wa ke magana
kuna magana ne da Umar Muhammad daga nan fara morin local
to barka da wannan lokacin
wani jiha ke da wata jiha ke nan
kwara
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 to muna jin ka Usman
to mallam Usman me zaka dan ce game da wannan bayanin da muke yi yau.
To ya sunan ya sami kwana idan na karbi
da. To kalabi a cikin rediyon ka zaka ji shirin sosai, ga wani daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawwa barka dai da wa muke magana.
Yawwa barka dai.
Barka dai.
Sunana Yusuf Muhammad Ebburge, sarkin yakin matawallan maradin jihar Zamfara, amma ina Kaduna, mazaunin Kaduna.
To muna jin ka mazaunin Kaduna.
To ina muku fatan alheri akan wannan shirye-shirye da kuke yi. Allah ka sa mutane su fahimci abin da ake nema su fahimta. Kuma su dinga ba da shawarorin da ake neman su baya, wanda za su sa jama'a ci gaba akan al'amarin da kuke yi.
To amin amin, mun gode sosai Yusuf.
Na dan ina neman ku Allah kadare na same ku da fatan kun tashi lafiya.
Lafiya. Lau to mun gode sosai, sai a ci gaba da laluba, za a yi ta samu insha Allah. To ga wani
na. Ga wani kira nan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa muke magana da shi? To sannu Malam Salisu.
Kamilu
to sannu Malam Kamilu. Sannu Malam Kamilu, muna sauraron ka. Sai ka dan rage rediyon ka, dan sautin rediyon ka dan rage ka dan.
Kuma yawanci in mutum ya bar rediyon sa a kunna dama abin da ke faruwa kenan. Ga wanda daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muna jin ka, wa muke magana ne?
Malam kabar, barka da yamma.
To barka ka dai, muna jin ka, wani ne?
Oke, to mai magana Malam Yahaya daga Kanye karamin kuma kafa, ina kiran ka daga garin Kaduna nan Kujama.
To bismillah, ba da gudunmuwa ka mu ji magana sana'o'i kanana da matsakaita a Najeriya.
Oke, to gaskiya magana ne sana'o'i kanana a Najeriya. Gaskiya suna cikin wani yanayi. Ko irin haka taimako ne gwamnati ta bada, wallahi akan manyan yan kasuwanni zai kare. Wayannan kananan ba lalle bane tallafi ya iso akan su, kamar wani wanda ya kira a Kano ce ya fito da wani guda
ɗaya. Ba zai iya ba, kai ma kenan ba za ka iya ba.
Wannan haka ne.
To mun gode Malam.
Mun gode.
To wato kin ji maganar da shi ma yi, to da yawa
kamar da yana magana.
Amma shi sa muka ce to ai bari a tattauna da shi, shi sa Hafsa ta samu ta sashi a ɗakin watsa shirye-shirye, ta ce to yi mana bayani, kuma yayi bayani da ladala, wanda ba za mu iya gama shi ba, sai dai mu sa yau wani mu karasa mako mai zuwa.
To bari
haka yake.
Saurara bayanin.
Eh, amma to kafin sannan kin san rai dangin gore ne ko?
Amma ba bi sai shashan ci ba. Kana babi sa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe kwa kashe shi ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Akashe su ta hanya mai kyau.
Mu dai akashe su ta hanya mai kyau.
Malam din cinikin da kake, to wuya shi da dadin shi. In ka sami kuɗin ka zaza, in dai kai ne ya fada su. Je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Mu dai akashe su ta hanya mai kyau.
Ko ni Alhaji Sanikin Waka. Kuɗi mai fari na tara har sun kauri, ba ashararu ba sakarci, sai in kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Bare mai saye yana saidawa, ya yi kumi ya sami abin, ya sha wuya ya sami abin, to ya kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ya san abin da duk zai zo.
Haka yake, Allah ya gamman manshi ta. To game da wannan lamari na maganan kanana da matsakaitan sana'o'i a Najeriya, da wanda yawa daga cikin masu kira da masu sako suka ce ba su ma san da maganar ba, abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad ta tattauna da Dr. Dikko Radda, wanda shine shugaban hukumar ta Smeden a Turance, a kuma takaice wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa a makon da ya gabata. Ga yadda suka tattauna.
To salamu alaikum, barka da wannan lokaci kuma barka da zuwa. Ko zaka gabatar mana da kanka?
Amin wa alaikum assalam. Sunana Dikko Umar Rada, shine ne shugaban hukumar kanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya.
To barka da zuwa sashen Hausa.
Barka ka dai Hajiya.
Madalla. Shin menene muhimmancin wannan hukuma?
Wannan hukuma ce wadda gwamnati ta kafa da doka ta majalisar tarayya a 2003 domin ganin yadda za ta haɓaka da ci gaban kanana da matsakaitan masana'antun da ke ƙasarmu, saboda dalilin ganin cewa wa'annan kanana da matsakaitan masana'antu wa'anda suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya. So wannan shine dalilin da yasa gwamnatin tarayya ta ga cewa ya kamata ta waiwaya wajen wannan bangaren, ta ga cewa ta kafa hukuma wadda za ta kula da kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya.
Matasan na samun wani tallafi ne daga wannan hukuma taku?
Wato ita hukumar bayan an kafa ta ta fara aikin ta kuma tana da ofisoshi guda 36 a jihohin mu na Najeriya, kuma tana da office headquarter a Abuja, sannan kuma muna da ofisoshi a yanki guda 6 dake akwai a Najeriya. Dalilin kafa wannan ofisoshi na ganin cewa mutanen mu su zama kusa da al'umma, saboda wannan al'umma wanda ke kanana da matsakaitan masana'antun nan mutane ne wanda suke a ƙauyuka da kananan hukumomi da jahohi, don haka ya kamata a ce muna da mutane wa'anda suke wannan wurin domin ganin sun gudanar da wannan ayyuka. Cikin ayyukan da muke ya shafi masu kanana da matsakaitan masana'antu, matasa, maza da mata, matsakaitan sana'o'i, masu matsakaitan shekaru da kuma tsofaffi, ma duk dai wanda yake cikin wannan bangaren na tattalin arziki, to yana cikin mutanen da muke kula da su a wannan. Sannan hukumar ta taho da tsare-tsare da shirye-shirye, amma mafi yawancin abin da muka fi lokacin da aka kafa hukumar shine ganin cewa mun bunƙasa sani na waɗanda ke irin waɗannan sana'o'in, saboda duk yadda kake da kuɗi zaka yi sana'a, duk yadda kake da wurin da zaka yi sana'ar ba zaka iya gudanar da sana'a yadda ya kamata ba idan baka da sani na yadda zaka tafiyar da sana'a, yadda zaka rabe aya da tsakkuwa, ka gane cewa wannan ita ce uwa, wannan ce riba, yadda zaka kafa littafin ka kana shigar da abubuwan da kake yi, da kuma ganin yadda zaka yi tsari wanda nan gaba sana'a tana iya ci gaba, kai matsayi na matsakaita su kai matsayi na babban kasuwanci. To wani abu ne kalubale ne mai yawa kusan tun da mutanen da muke kula da su a Najeriya, a wajen bayanin da aka samu daga hukumar tantance bayanai na Najeriya tare da Smedan, shine a 2013 muna da masu irin waɗannan sana'o'in waɗanda suka zarta miliyan 37 a Najeriya. So kana iya tunanin horar da mutum ta miliyan 37 a Najeriya da kuma ganin cewa sun samu nasara wajen tafiyar da sana'o'insu ba aiki bane karami, aiki ne gaggarimi wanda kuma gwamnati ya kamata lallai ta tsaya akan wannan, domin idan muka samu wannan daidai, to lallai tattalin arzikin Najeriya zai zama daidai, kuma za mu samu biyan bukata ga al'umma da kuma matasan da muke da su da basu da ayyukan yi.
To baya ga koyarwa matasa da sana'a da nuna musu yadda za su yi lissafi da raba wato lissafin su, su san inda suka samu riba, su san inda ba su samu riba ba, su san inda za su ƙara jari ko kuma yadda dai abin yakan kama, kuna bada jari?
Hukumar mu bata bada jari ga masu kananan sana'o'i. Abinda hukumar mu take yi, tana shiga gaba ga waɗanda suke da irin waɗannan sana'o'in wajen nema musu bashi ga hukumomin da suke bada bashi. Kusan kamar yanzu a Najeriya akwai bankuna na gwamnati waɗanda ta buga su domin kawai domin su ba mutane masu irin waɗannan sana'o'in da masu yin kamfanoni da sauransu ba su suka. Akwai banki da muke kira Bank of Industry, wanda an kafa shi ne domin ya bada kuɗaɗe ga irin waɗannan sana'o'in. Akwai Bank of Agric na aikin noma, bankin aikin noma shi ma an kafa shi ne domin sana'o'in da suka shafi ɓangaren noma ya ba su jari, ya ba su tallafi. Kuma akwai Central Bank of Nigeria, wanda su ma akwai kuɗaɗen da suka ware na matasa da mata da masu na ƙasa, waɗanda duka masu irin ƙananan sana'o'i waɗanda za su yi asesin. Amma kash, matsalar da muke fuskanta a Najeriya shine ƙa'idojin da bankunan suka sanya wajen da ƙananan masana'antu za su iya samun wannan tallafi. To lallai ƙa'idojin sun yi tsanani, wanda masu irin waɗannan sana'ai
waɗanda suke ƙauyuka, waɗanda suke wurare, waɗanda ba abin ba sa iya cika waɗannan ƙa'idojin da za su iya samu. So akwai kuɗi,
ina ce ku kuma nan kuka shigo,
nan muka shigo. Amma abinda muka shigo akan shi shine za ka ga cewa abinda ake bukata mu irin taimakon da muke badawa mai masu business plan, kamar tsarin yadda abinda banki ke bukata ko mu taimaka musu su yi business plan. Amma idan aka je a bankin za su bukaci cewa kila sai sun bada takardar gida, sai sun yi kaza, sai sun yi kaza, waɗanda wasu ka'idoji ne waɗanda mai irin wannan karamar sana'a baya da irin wannan abin da zai ba banki a bashi irin waɗannan kuɗin. Duk yadda tsarin business ɗinka yake da kyau, duk yadda yake da tallafi, so abin ne ya zama tsanani muna ta kira, saboda abin da kawai muke iya yi mu yi kira na cewa lalle ya kamata irin waɗannan bankunan su fito da dubaru daban da irin dubarun da bankuna suke da su waɗanda aka kafa su domin cin riba. Waɗannan bankuna ne na gwamnati waɗanda aka kafa su domin tallafa ma al'umma, tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka. Ba zai kasance daidai ba su kafa su sanya ka'idoji daidai da irin ka'idojin da bankuna waɗanda aka kafa su domin cin riba na 'yan kasuwa suke kafawa. Wannan shine abubuwan da muke ta kira, kuma muke aiki da sauran muƙarrabanmu ganin cewa lalle wannan abin ya samu. Kuma godiya ita ce gwamnatin nan mai ci yanzu ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari sun kafa banki wanda ake kira Development Bank of Nigeria. Shi wannan banki an kafa shi ne kawai domin ya ba masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i bashi, kuma ba shi ke ba da bashin directly ba, yana yi ne da ta hanyar microfinance bank, wato ƙananan bankuna da kuma commercial banks. Amma duk da haka su ma muna kira gare su cewa su hito da wata dubara sabuwa wadda ba irin waɗanda bankuna suke yi ba, domin waɗanda ake son a ba bankin kuɗin ya kai gare su. Sannan kuma wannan shine dalilin da yasa akwai kuɗaɗe jibge a cikin bankin Central Bank of Nigeria, to banki na tarayya, kusan biliyan 220. Amma waɗanda aka aje ma kuɗin domin waɗanda aka aje ma kuɗin ba sa iya samun shiga su samu irin waɗannan tallafin kuɗin saboda ka'idojin. Wannan shine abin da muke ta kira ga gwamnati na cewa lallai a hito da wani tsari wanda shine daban tsari na daban wanda zai taimaka. Mun gode duk da haka akwai taimakon da bankin tarayya ya yi kwanan nan wanda suka kirkiro da Collateral Registry of Nigeria. Ita wannan registry ita ce wadda take za ta kama in kana da ƙananan sana'a kuma baka da takardun gida ko baka da gidan baka da mahalli, injin kana generator wanda kake amfani da shi wurin yin sana'a, ko in mace ce ɗan injin markaɗanta da sauransu, za a iya registering waɗannan assets ɗin, kuma za a iya samun bashi idan aka yi registering irin waɗannan assets ɗin. In babur gare ka za ka iya registering ɗin shi, ai valuing ɗin shi, za ka iya amfani da wannan valuation ɗin ka iya samun bashi ga bankuna. So wannan wani hubbasa ce gwamnati ta yi, kuma yanzu haka akwai abinda muke son mu kirkiro, kuma ya kusa zama zahiri tsakanin masana'antarmu ta Samedan da Bank of Industry da Nexim Bank, wato bankin da ke ba da tallafi na masu kawo kayayyakinsu kasashen waje, domin mu kafa wata registry da ake ce Masmeran, that is Small and Medium Rating Agency. Dalilin kafa ta shi ma don ya sauƙaƙa ma waɗanda ke neman tallafi na basussuka a wurin samun abin yi, ta hanyar cewa ba sai sun idan suka yi registering na rating agency din za su iya the risking business ɗinsu, kuma zai sanya duk irin waɗannan wuraren da ke ba da tallafi idan suka ga cewa rating ɗinsu yana da kyau za su iya basussuka ba tare da wahala ba. Kuma yanzu haka mu a Sumedan akwai tsari da muka hito da shi, duk da dai mu ba hukuma ba ce wadda muke ba da bashi ko muke ba da kuɗaɗe, amma yanzu saboda tsananin buƙatuwa na mutane akan neman jari da kuma haɓaka sana'arsu, mun shigo da wani tsari wanda duk tsarin da za mu yi yanzu na wasu tallafi da za mu yi na horarwa za mu yi ƙoƙari mu shigo da wani taimako na kuɗi ko kuma na kayan aiki ko na wurin yin sana'a, domin ganin cewa an tallafa ma al'umma domin buƙatuwar tana da yawa. yanzu akwai wani program da muke wanda ake ce ma Youth Business Owners Program YBON. Shi wannan tsari yadda yake muna neman matasa waɗanda suke da basira kuma suke da sana'ar da suke son su, amma kash matsalar su ba su da wurin da za su yi sana'a. Kila suna da jarin 100,000, kila shagon da za su kama su yi sana'ar 200,000 yake bukata a kama shi. So kaga ba za su iya yin sana'a ba. To nan muke shigowa, sai mu horar da su, sai mu samu wuri, sai mu kama musu haya na shekara guda, sai mu biya haye, sai su ci gaba da yin sana'a su. Idan shekarar ta kare muna tunanin kasuwancin su ya haɓaka, za su iya biya ma kansu haya. Zo dai wannan abin da muke yi ba bai iya kwabarin mutane da yawa saboda tsanan kuɗin da ake bukata, amma muna amfani da kuɗaɗen da muke samu bakin gurgudu ɗan kalilan ɗin da muke samu, mu ga cewa mun taɓa rayuwar mutane matasa da mata dake yin kasuwanci a cikin ƙasar mu ta Najeriya.
To kafin mu fara wannan hirar, muna magana da kai kuma sai ka dan bani dan wato hasashen cewa akwai shirin da kuka kikkiro da za ku fara yi na horas da yara tun daga wato makarantun primary. Shin ko za ka ƙara dan mana bayani akan
wato mun yi tunanin cewa mafi yawancin matsalar da muke samu a ƙasar mu ta Najeriya shine duk wanda ya gama makaranta, taza ya gama makaranta matsakaiciya ko ya gama digiri, ba abin da yake tunani sai ya hito ya samu office inda zai zauna a kunna AC ya ci gaba da aiki. To kuma aikin nan babu shi a zahiri, tunda aikin nan dai dama a Najeriya yawanci gwamnati ce ke bada aikin nan. Wuraren nan sun cushe, babu aikin nan, kuma mutasan mu na ta zaman banza a cikin ƙasar mu. Sai muka ga cewa ya kamata a canza tunanin mutasan Najeriya. A canza tunanin nan da zamu yi kawai sai mu canza tunanin su tun daga makarantar primary har zuwa makarantar secondary, domin idan ka canza tunanin yaro ya koma cewa tunanin shi ya koyi sana'a, yayi sana'a, ya zama mai ɗauka aiki ba wanda ke so a ɗauke shi aiki ba. To idan muka samu wannan tunanin ya canza, to lalle Najeriya ba za mu shiga cikin wannan tarkon da muke ciki ba. Wannan program ɗin kwanan nan, wannan 2017 a kasafin kuɗi na 2017 muka ƙirƙiro shi, kuma muka fara shi a jihohi guda 6 da muka zaɓa, kuma da muka je mun zaɓi makarantu a kowace jiha makaranta 54 primary da secondary school, ko ina mun ɗauko malamai waɗanda muka horar da su, su kuma muna tunanin za su je su kuma su horar da sauran malaman waɗannan makarantai, ya zamana ma yaranmu daga primary zuwa secondary school za a koya musu tunani na sana'a da yadda za a yi sana'a. Idan suka gama makarantai, abinda muke tunanin su yi su zama masu ɗauka aiki, ba waɗanda ke son a ɗauke su aiki ba. Kuma wallahi tunanin mutanenmu ne ya karkata ga aikin gwamnati, wanda a duk duniya idan ka kalla za ka ga aikin gwamnati aiki ne wanda ake yi kawai domin a rayu. Wato aiki ne ake yi a ci abinci, a biya kuɗin gida, a sai mota, a yi bacci, a mutu. So ba wani aiki ba ne wanda za ka samu kuɗi, ko wanda za ka azurta haka azurta mutane har kuma mutanen da ke tare da kai su ma su samu hanyar cin abinci.
To kin ji
ba? Kun ji ba saurare shi jike dukkwa da Hafsat Maina Muhammad.
To kin ga magana da yake kafin ki ci gaba, akwai magana da yace aiki sai dai a yi a rayu, a ci abinci, a yi bacci, a tashi a dawo, amma in dai kuɗi kake so ka yi to sai dai ka koyi sana'a.
Sai dai sana'a, haka ne kam.
Haka yake. To
baka ji toge ma ta yi waka ba, a kama sana'a. To madalla, lokaci ya yi halin shi ba?
So me muke da shi mako mai zuwa?
Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu ƙarasa wannan tattaunawar, sannan kuma za mu kawo masu fashin baƙi domin su tattauna akan wannan lamarin.
Haka yake. To Allah Ubangiji ya kai mu lafiya, ya sa mu dace kuma. Sannan kuma wanda aka yi abin don su Allah ya sa sun ji, sai mun dawo mako mai zuwa, za mu haɗu har da mai fashin baƙi kamar yadda kika ce. Ni wanda ya san tattaunawa.
Ba mu fassara mana lamarin ba.
To yanzu kana madadin?
Ni Daula Salim.
Sai wanda ya ba da umarnin shirin Daniel Brown da injiniyan mu ne Mr. Steve Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa. Sai kuma gobe Allah ya kai mu wani sabon shirin na yau da gobe.
wasanni ba ta kyale ba dan wasan kwallo ba ta manta ba wasan koko ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share.